akan zamantakewa aure a musulunci daga bakin akan muka zamu Sheikh Abdullahi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا بلنشي كفن شواتا أولا رانا مي البركة أولا لوكا شيني البركة لرانا أصبت بيان صلى الله عليه وسلم أولا مولي نا تارون وليما تيا نقوامو wato farin ciki da alkhairi da Allah ya masa na samu karuwa ta bai shine dan uwa Binyamin Kabir dan Burci ko Binyamin ko Binyamin na farko ina a wannan lokaci ina masa addu'a wacce Allah yake wa ma'aurata barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma bi khair Allah ya masa albarka rayuwarsa Allah ya masa albarka da iyalinsa kuma Allah ya hada su da alkhairi Allah ya ba su zuri'a ta gari mu da muka shaida muka nuna ƴan uwantaka muka nuna abokantaka muka nuna soyayya da kauna gare shi muka zo muka zauna a wannan guri muka baro ayyukanmu don nuna cewa shi namu ne dukanmu muna fatan Allah ya saka mana da alkhairi gaisuwa ta musamman ga babban liman dan uwana kuma amini na da Allah ku kin sarki ya kawo shi wannan guri shi ma ya zo da shaida kuma ya faɗa alkhairi wannan yake nuna cewa dan uwa Binyamin yana da alaka da mutanen kirki kwarai da gaske kuma abokanansa Allah ya ba ku ikon koyi da abin da yake bai yi amfani da rubutun asirin da Allah ya masa ya ce saboda ya yi aure bari ya yi wani abu na sabon Allah da barna ba ya zaɓi ya kira ku ku ci abinci a faɗar da kai da ku Allah a faɗa alheri wataƙila ta dalilin wannan aure albarkar Ubangiji ta wanzu gare mu gaba ɗaya Allah ya saka muku da alheri da kuka ba da lokaci kuka zo nasiha ce kawai gajeriya ba mai tsawo ba da za mu yi amfani da ita a wannan lokaci na farko yawan kumana ku sani cewa babban makasudi da ya haɗa mu a nan shi ne aure da ɗan uwan mai malamai kullum suna ta yin bayani suna maimaitawa ya kamata musulmi su sani cewa aure addini ne aure ibada ne kada a maida aure ya zama gargajiya kada a maida aure ya zama abun yayi kada a maida aure ya zama abun da na ga dama zan yi a ciki aure shari'a ce shi yasa ayoyi da yawa a cikin alqur'ani da Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake kwadaitarwa ko yake zaburarwa akan ayi aure dan duk wanda ya aure ya amsa kira ne na Allah wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha Allah ya ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun cikin ayoyin Ubangiji tabaraka wa ta'ala da karfin mulkinsa da sarautarsa da isarsa da buwayensa da ya zo halitta sai ya halicci mutane sirfi biyu mutanen a jinsin ɗan adam sai ya yi mace sai kuma ya yi namiji a zaujainin zakara wa nusa ya yi su namiji da mace Allah da hikimarsa sai ya fara halittar namiji dan ya nuna maka namiji shine shawuya namiji shine curau namiji shine a gaba namiji shine madaukaki ya halicci annabi Adam a jikin annabi Adam a kashin hakarkarinsa ya kankari tsokar da zai halicci na Hawwa dan a nuna maka duk inda mace take zaman lafiyar da shine tana danfare a cikin da shi duk abin da mace zake duk girmanta duk daukakarta duk matsayinta dole tana da bukatar namiji kuma ko da yake tace shugaban kasan garin ku za ta gama mulkinta asara mata sojoji su yi mata yan sanda su yi mata wane ne su yi mata amma idan ta gama in dare yayi tana gida duk shugabancinta da matsayinta dole sai ta yi kasa wani namiji yana sama da ita wannan zai nuna maka fifikon da Allah madaukakin sarki ya kaddara ya samu tsakanin namiji da mace ashe wannan wani abu ne da Allah ne ya tsara shi koda ku makiya Allah ba su fito suka faɗi haka ba a rayuwa ta dan adam a rayuwar mace da namiji dole ne namiji ya taimaka wa mace kisa na Hawwa a lokacin da Allah ya halicci annabi Adam sai ya hada su suka zama yan uwa sannan kuma suka zama miji da mata suka yi rayuwar da akwai a lokacin duk duniya babu dan adam ba su su biyu duk wanda ba su wato mala'ika ne ko aljini haka suka rayu annabi Adam ya kyautata wa annabi Hawwa suka yi ta haihuwa ta yi ta hakuri da shi ya yi ta hakuri da ita har suka kai matsayin da suka kai ni din nan yau ni da kai ga mu nan dukkan mu tsarin da muke iri guda ɗaya ne kowa yana da ido guda biyu kowa yana da yatsun hannu kowa yana da yatsun kafa kowa yana da baki kowa yana da hanci kowa yana da kaza dukkan mu gaba ɗaya mu duniya kullukum min adam wa adam min turab haka ta ce dukkan ku daga adam kuke adam kuma daga turbaya yake ashe in an zo karshe ne gaba ɗaya muna da wani tushe muna da wata mahada koda baban mu ba ɗaya ba koda kabilar mu ba ɗaya ba koda garin mu ba ɗaya ba to akwai wata wato hadaka da muka zo kasancewa mu gogen adam amma ku gane duniya bata rayuwa sai da aure ya jama'a auren farko da Allah ya yi shine auren Adamu Adam da Hawwa kenan duk wanda zai je yayi aure ya sa kudin sa yayi aure ya dauka cewa ibada yake malamai suna faɗa cewa duk abin da ka yi shi ibada ne amma sai ka mai da shi al'ada da niyyar al'ada ka yi shi to baka da lada hadisin da manzon Allah yake faɗa wa manzo sallallahu alaihi wasallam cewa atal lukuma taj'aluha fi imra'atik laka sadaqa loma ɗaya da zaka ba wa matarka ta sa a bakinta kana da lada ana rubuta ma lada in ba kai dan Allah ba zaka samu wannan ladan ba daukan dawi kulawa larurar mata larurar gida duk wanda bai yi dan Allah ba to Allah bai ba shi lada ba so koda ana yin wasu abubuwa na zamani na morewa na jin dadi na kaza ku rinka tunawa cewa wannan abu ibada ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ya aure ya faɗa karara kamar yadda Qur'ani ya faɗa ku yi aure fankihu umarni ne fi'il amr ne wannan fankihu ma taba lakum min an-nisa'i masna wa thulatha wa ruba' yace ku yi aure ma taba me ma taba ma hasuna abin da ya muku kyau abin da hankalin ku ya kwanta uslubin Qur'ani dangane da zaban mata ka zabi abin da ya maka kyau abin da hankalin ka ya kwanta da shi abin da kake so min an-nisa'i daga mata kaga ashe mutum yana da wato choice yana da freedom of choice yana da zaɓi shi yasa wata tazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama tace ya rasulullah wahabtu laka nafsi ya manzo Allah na baka kaina da kaina fa sa'ada an-nazara ilayha wa sawwaba annabi ya ganta sama da ƙasa yake baka yayi shiru bai ce komai ba saboda bai taimaka masa ba saboda ra'ayinsa bai mai mata ba aya da wato ra'ayi bai da ra'ayinta sai wani sahabi daga can mabukaci sai ce ya rasulullah in lam yakun laka biha haja fa zawwijniha ya manzo Allah in har baka da bukatar ta aura min ita sai manzo Allah ya ce zawwajtukaha bima ma'aka min alquran a wata riwaya halaktukaha bima ma'aka min alquran yace kana da sadaki yace wallahi ba da shi kana da wurin zama
bani da shi kada da kaza bani duk abin da ake nema yace bani da shi yace amma ina da amma ina da qur'ani wacce sura ka ta ce wa shamsu dhaha wal layli idha shaha wacce ita hada ce manzo Allah ce to na aura maka ita da abin da kake da shi na qur'ani je kaka koya mata qur'ani shine sadaki haka ya aura masa ita a nan abin da yasa na kawo maka wannan kissa din dan nuna mana qur'ani ya ce ku aure abin da ya muku dadi hankalin ku ya kwanta da shi kada wanda ya je ya auri matar da baya son ta gabar magana ta farko ta shawara da zan ba wa ƴan uwana kenan wallahi ina shaida muku duk macen da ka ga baka son ta baka ra'ayinta kada ka aure ta dan za ka zalunce ta kuma iyaye Allah musu albarka su taimaki ƴaƴansu su auri ƴaƴan da suke so shekara da aka kawo kes ɗin wani mutum ya zo ya same ni ranga-ranga da asibiti aka ɗauko shi me ya same ka ya shiga ciwo an masa sihiri an masa zamu an masa kaza an masa kaza ya shiga bala'i me ya sanar da ce ya ce wallahi malam wata baiwar Allah aka aura mun bana son ta kuma ta ce in ban aure ta ba zan ga duk bala'in da zan gani a rayuwata yace yau kun kusa share shekara amma wallahi hannuna bai taba zuwa hannuna bai taba zuwa ya taba wani abu a jikinta ba mun kusa shekara duk abin da za ta yi mun na ƴa mace na ta ɗauki hankalina ta sa na yi sha'awarta malam daidai da rana ne ban taba tunanin ta son ta ba yace wallahi tallahi ba zan iya rayuwa da ita ba malam mace ta kan iya haƙuri ta zauna da namiji ba ta son sa ta yi shekaru da shi har ta haihu amma namiji in baya son mace to ina gaya maka baya iya zama da ita kuma bala'in da zai mata dole mace ta fita bar gida dalili shi ne akwai matar da take gaya mun cewa yau ta kwashe shekara kusan 25 tana zaune da mai gidanta ta ce wallahi malam daidai da rana ɗaya ban taɓa tunanin ina son mutumin nan ba na ce me yasa kake zaune da shi ta ce na yi da'a ne wa iyayena kawai ta ce malam idan aka zo kwanciyar aure ta sunna idan ina so na ji daɗin sunnar auren ba shi nake tunawa ba a raina sai da tuno wani tsohon saurayina da nake so ko wani wanda muka yi soyayya da shi sai in mayar da a rufe ido na ga kamar da wannan nake alaƙar auren to da wannan ne nake jin daɗin amma matukar na juya na ga wannan mutumin shi ne to babu ni ba kwanciyar hankali ko babu ni ba kwanciyar hankali to kaga in wannan yana nuna mana wani abu yana nuna mana a gaskiya yana da kyau idan za mu yi aure mu lura da ƙa'ida ta shari'a mu auri matan da muke son su suke son mu shi yasa manzo Allah ya faɗa a hadisi cewa tazawwaju alwadud alwaluda idan za ku yi aure ku auri matan da kuke son su suke son ku kine alwud soyayya alwaluda mai haihuwa saboda zai yi alfahari da yawan ƙuranin tashi a kiyama wannan ita ce gaba ta farko da nake so na isarwa da ƴan uwa sako wata yarinya hadisi ya zo yana da cikin gurgur mara Hafiz Ibn Hajar ya kawo hadisin malamai sai ce hadisin ya hasan wata yarinya ce budurwa baban ce auren da ita ga wani mutum da ba ta son sa ku ji wannan hadisin an yi aure sai ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah zawwajani abi babana ya aurar da ni ga mutumin da ba na son sa fa khayyara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya bata zabi bayna an tabqa aw tufariqahu tsakanin ta zauna ta yi hakuri ta ci gaba da zaman aure da mutumin ko kuma ta rabu da shi a wata riwaya aka ce mata me yasa kika zo kika kawo kana gurin annabi tace na zo ne da san cewa shin mu mata muna da yancin mu auri ko a auna mana wadanda kuke so ko ba mu shi. A nan gurin ya ku yan kwana yana iya faruwa mutum ya kuskure ya je ya auri mace da ba ta son sa, wannan shi ne gaba da zan rufe ita a wannan babin. Mutum ya kai ya gani yarinya kyankyalinta haskenta ko wani abu da ya yi sha'awa na ta ya ɗauki hankalinsa duk ya biya kidime ya ruɗe ya ce sai ita, alhali ita ba ta yin sa, ita ba ta son sa. Duk wanda ya kuskura ya auri macen da ba ta son sa, ina tabbatar maka ka haramta wa kanka jin daɗin rayuwar aure. Dan wallahi ba lalle bane wannan matar ta yi maka abin da kake so, kuma in baka yi aure ba, in baka sani ba, ana jin daɗin aure ne, ana morewa rayuwar aure ne idan matar da ka aura tana matuƙar son ka. Son samu ka auri matar da ta fi son ka akan kai yadda kake son ta, kamar yadda malamai masana yanayin zamantakewar aure suke fara. Idan ka auri matar da ba ta son ka, za ka ga wulakanci, za ka ga ba daidai ba. Bari ku ga mana kisa guda ɗaya. Akwai wani yaron Annabi sallallahu alaihi wasallam da ake cewa shi Zaid, wanda da a farko kafin musulunci ya hana tabbanni cewa ake shi Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, saboda a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Akwai Zainab, ita ma a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam take, shi ya riƙa ta. ‘Yan gidan ‘yan uwarsa ce kai, aka haɗa aure tsakanin Zaid da Zainab, Zaid da Zainab. Zainab ba ta son Zaid, amma Annabi ya haɗa aka yi auren nan Zaid da kansa saboda Zainab ba ta son sa. Ya kawo ƙara gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, ya Rasulullahi, na haƙura da auren nan. Me yasa? Saboda baya samun abin da yake so a tattare da wannan mata. Me yasa? Saboda mata son sa. Ina so ku gane wani abu, wannan ba a zamanin Annabi ne, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na jagora shine mai wuka da dama a cikin wannan harkar aure. Wallahi da azimi zai gaya muku, a takaice auren nan manzon Allah ba yanda bai yi ba, iyayen sa daidai gwargwado da yake shi aure. Dole a samu soyayya da ƙauna a tsakani, amma auren nan a takaice sai da aka kashe shi. Zaid sai da ya sake ta, ya nemi izinin Annabi ya ce shi zai rabu da ita. Allah da hikima irin tasa, bayan Zaid ya rabu da Zainab, ita ce Zainab binti Jahash, sai gashi Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya ɗauki nauyin ɗaura auren Zainab da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min fawqi sabi'i samawat, a sama shi ne can cikin surru azabi Allah ke cewa falamma qada zaidun minna wataran zawjataha, bayan Zaidu ya keɓanta da ita ya sadu da ita muka aura maka ita, ma'allin shahid Allah ya ce mu muka aura maka ita. Wannan mata malam ba ta samu jin daɗin rayuwar aurenta da kwanciyar hankali ba sai da ta shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato da ta samu wuri sai da ta kai da suna kunnan doki da nana Aisha wajen matsayi a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, har ta kai da sahabbai a waje ana magana ana cewa wai Aisha ce ko Zainab ce, wai Aisha ce ko Zainab, wai wace ce take gaba. Tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an san cewa wata ƙauna ce ta musamman yake wa nana Aisha, a hadisin Abdullahi ibn Amr, hadisin Bukhari, aka tambayi manzon Allah duk duniya wa take so, yace Aisha. A cikin maza fa wa take so? Yace Abuha, babanta. Amma wannan Zainab din saboda matsayin da ta samu a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ta yi aure da take jin daɗin sa, kyautatawa ta kai ta samu matsayin ta kai ga ba da sunan shi tana da matsayi a wurin manzon Allah, har ana ga sunan kullu da duki da nana Aisha. shi yasa kishin da Aisha zanzaban kishin ta ya kai ga wato Zainab binti Jahsh wata rana ta yi abinci ta aika wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ce tana da kishi mai zaki da kanta ta faɗa ta ce ina da kishi mai zaki bayan zaki ka rawo mace da kishi dole ne duk imaninta wani abu ne da Allah ya halicce su da shi sai dai ga wacce ya wacce amma abin da muke hanawa mata kishi na rashin haka wata ran Zainab ta yi abinci saboda san Adamu da kawarsa kun ga aure na soyayya ne kaga ko kuma ku ce ke ku shiru
gaskiya
kai yau abinci ta aika ki wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana ɗakin Nana Aisha Nana Aisha ta ga abinci
tace daga ina
dan aiki yace daga gidan Zainab Nana Aisha ta sa hannu haka ta make wannan abincin ta zuba da abinci Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi nuna to
bai da abun wasa
yace ha za ka kuma
ummul mu'minin Aisha ta yi kishi
amma ku zuwa hikima irin ta annabta sai manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa qas'atun bi qas'atin wa saridin bi sarid yadda aka fasa fannan nan sai an biya shi kas wannan abincin nan kuma sai an kawo shi haka aka sa da Aisha ta biya abinci da biya tasu wata kila kai yanzu da kai ne da sai ne kici mali gau da ka biye da mali ni za a yi wa kaza a gidan nan ya za a wannan rashin mutunci ai ka za ka za wanda mata ba a yi musu haka wanda maza ya kamata su yi karatu ta da zuwa dare da mu'amala da mata idan ka ce za ka yaƙi mace saboda kishin ta ne wallahi tallahi ma za ka yi ta yaƙa ta ne sai dai ce ta ƙara maka baƙin ciki da tashin hankali kenan ana amfani ne da siyasa wajen warkar da ciwo ga sarki shi wannan gaba tana da kimanci ita ce gaba farko da nasu mun faɗa a wannan zamanin gaba da biyan bayan kwana musulmi ya ku ƴan uwa wato ma'abuta wannan taro mu sani cewa duk lokacin da mutum ya yi aure ya shigo da mace gidansa to insha Allah ta'ala akwai lada da zai samu ko yake samu yanzu wannan anwa in Allah ya so ya ga da mai yau ciyar wanda zai yana da wani ladan da watakila abokin sa ma aure bai shi ciyarwar shayarwar ɗaukar nauyi akwai ladan kenan akwai bambanci tsakanin mai aure da mara aure idan ka bari ka kuskura ka mutu ba kai aure ba an gama ne wallahi da ni ba ka ji daɗin duniya ba sannan kuma ka samu lada ba kuma ina ga ya wuce da babban baki da wasa ne ba wani mutum Allah ya gama za a yi mana abuwa za mu ga canza mutanen da ya fada wato ta san wannan yana da furfura mu kuma yanzu muna fara saboda samaniya da suna bukata a wasu sai ta kama da bafire da wata hanyar ina shaida maka gobe jibi gada sati daya ka je ka samu ango ya ba ka cikakken bayanin dadin aure ango da shi na da baya wallahi sai ya cika ne ta bangaren nan da ya zama ya zama bayani ba an yi kwanar da akwai wani sirri ne a koye wanda ba ka yi samun wannan sirri sai wanda ya shiga wannan makaranta idan kana nan kana ta tarawa kana nan kana ta koyewa kana ta tarawa kina da ne ya kusa wannan ka samu ka cire wannan ka huta mutu Imam Ahmad ibn Hanbal a ranar da matarsa ta rasu a ranar yace ku nemo mu wanda da zan aura a yau saboda ba na son da mutu ba da mata Imam Ahmad wannan su ne malaman duniya so sai cewa aure akwai almanafi addiniya akwai almanafi adduniyawiya duk inda haka take ta shiga ne gida za ka samu sukuni wallahi ba da mata Allah ya musu wani sirri da suke kwantar da hankalin mai hawan jini kaza Qur'ani yace yutasqulu ilayha dan ku samu kwanciyar hankali da nutsuwa zuwa ga matar wanda yake da rike birgima shi ke fima da magowar shago ina ya ta wata hankali ba abin da ya sai sai dai ba shi ne da yawa kuma a matar ba wanda yake da mata ne ko kwatanta shi ba za ka yi ba da wanda yake da mata ɗaya a hakan ma ne mata uku ya fi ne mata ne uwa wa sarki da gora jinjina shakirar shi ne mai mata uku wata rana yi taro aka ce za a yi kira ne mai mata uku ya ce ya tashi ya ce sai yi ne jin tirela hudu tirela hudu ya ce na yi kaza na yi kaza na yi kaza ni ne sarki mai mulki a gidana yace wallahi ko sarkin garin mu bai kai ne mulki in dai a cikin gida ne in dai mata ta ba ku ne to me kake tsarauta ba ka je su ga mata yanda masu mata suke morewa da Allah ya kore musu mata suke jin dadi in aka baka ta ma aka sai ka tabbata in aka ba ta ma aka sai ka tabbata in suka ta ma ma sai ka Allah ya ta hu ku in yayin can gida to shi ka ne da shi sai ka wannan alheri ne Allah tabaraka ta'ala ya ba mai wanda uku ya tashi ma ya kira ni ya ce sai ni da uku mai kaza mai kaza mai kaza mai ni ma ya kai ya ce sai mu masu guda ne shi ma ya kai riga ya kira aka ce an yi shi ka sai ne mata ne ya tashi ne ya kira ni gwamnati yana kusa da shi kusa da shi ya ce wallahi kan ka yi ta kashi yace wallahi kana yi kirari da kirari yace mata da in kana haila kana haila in kai da kai da kai da in kana ciwo kana ciwo idan da ana yin aure don sha'awa da ba mu kai gajin da muke so ko muke niyya ba da ba mu kai gajin da muke so ne ba kuma da annabi sallallahu alaihi wa sallam bai aure da na sauda ba sauda ke tunan ma al'adiriya mata da miji tsohuwa ce tuko shekaru barkatai sama da shekara 60 wannan abu yana da zaman lafiya kuna ta tafi tafi wallahi ku kare ɗan mintuna nan ku kuma sauda ne ta zama a al'amiriya saboda shekarunta annabi ya kai da mu ya yi kuma sai ce da ita ko dai ya sauƙaƙe miki ne in sallame ki huta ki bar wannan auren sai ta ce a'a ya rasulullah ina fatan Allah ya dauki raina a tsarin cikin mai zabin matarka magana girki na hakura da ranar girki na ba wa matarka Aisha sai ta dauki ranar rabon girkinta ta ce ni yanzu ba ta bukata ta miji. Ta ba da girkinta ga Nana Aisha, ta haka Nana Aisha rabo biyu take ci, ta ci kwananta ta ci kwananta na ta saura. Shi yasa Nana Aisha tana son ta ta saura. Saboda ta mata kyautar abin da ba ta da sallar sallar ba su yi mata ba kyautar. Da ana aure dan sha'awa jama'a, da maza za bai kauri Ummu Salama ba, matan Nabi Salama. Ummu Salama lokacin da mijinta Abu Salama ya rasu, tana son sa tana ƙaunarsa, sun tara yaya ta tara shekaru. Sai Annabi ya ce a gaya mata yana son ta. Sai ta ce a gaya manzon Allah, ni sallallahu alaihi wasallam ni ban inna imra'atul masriya, ni mace ce ina da yaya da yawa, sannan ina da shekaru da yawa, sannan ina da bugun kishi. So a yi haƙuri. Kaga tsohuwar mace ce tana shekaru, sannan ga zafin kishi ta ce tana da shi, sannan kuma ga tarin yaya. Yanzu ne auren sha'awa zai je ya auri mace mai tarin yaya? Baya ne. Annabi ya ce a gaya mata ‘ya’yan da za a ɗauki nauyinsu, to haka ake son wanda zai iya auren mace don ya ɗauki nauyin ‘ya’yan da uban ‘ya’yan suka mutu suka bari ya wuce wasu. Za mu ɗauki nauyin ‘ya’yan. Ka ga ba wai ka je kana neman mace da aure ita kawai kake so ba, babu tunanin taimakon abin da kake tattare da shi ba. Ai, can rikici da ku a kan wata bazama za ka zo za ka aura. Uban yarinya ya mutu, ka ce kai ba za a zo maka da kowa ba a kan yarinya kwaya ɗaya, amma a banzan bazara yaranka na kasuwa ma nawa kuke ciyarwa, nawa kuke ɗaukar nauyi. Amma ba za ka iya ɗaukar nauyin mace da za ta zo da ɗa ka taimake ta ta makaranta ba. Manzo Allah ya ce a gaya mata shekarun da take da shi bai dame shi ba, ba shi da kuwa yarin da zai aure ta haka. Sannan kuma kishin da za a yi mata addu'a Allah ya yi mata kishi. Mana haka da ke auri wannan mata Ummu Salama, ka je da mutum cika a jari. To abin da yake damu mu anan shi ne akwai masu yin auren sha'awa kamar Shashani, da ya ga yarinya tana kalli a titi ya jinkice ya je ya hau mota. Ita mace da kake ganin ta kamar riga ce, lokacin da ka ganta kake sha'awa za ka saka ka saka ka saka ka saka, akwai shekarun da za su wannan rigar za ta fara koɗewa, kuma za ka ake da yayinta. Haka ita ma yayin da ta kaje ta aura, kai da kanka za ka ƙarar da bijircinta. Duk abin da kike da shi na sha'awa a hankali zai rika sauka, duk aibuwa da ya yi mace ta yi tana rabuwa da wani masu da shi. Abin da ka gani kike sha'awa a jikinta, in ma ba mai kulawa mace ba, ƴan shekaru kaɗan ne za ka ta canja. Sai ka sake ta, sai ka sallame ta, kai za ka ji daɗi ka aure da ‘yarka bayan an cinye moriyarta a sallare ta. To yau abin da maza suke yi kenan, sai mutum ya aure mace da ya zarar ya gama biyan buƙatarsa a kanta, sai da mutum ya sake sallame ta. Ku je ku tambayi malamai wannan malamin, ku tambaye shi ga shi nan malami ba, ya gaya muku zawarawa da ya sani masu ƙarancin shekaru da ake sani a garin nan sun cika Islamiyya, sun cika makarantu, duk inda aka buɗe makarantar Islamiyya to zawarawa suka fi yawa, saboda mala'i suke yaƙi. Ga zawarawa, ga wanda mazajen suke mutuwa, saboda bincike ya nuna yanzu maza galiban su suke mutuwa zubar mata. Ka je ka bincika ko a gobe kafin ka samu mijin da matarsa ta mutu, sai ka samu matar da mijin da ya mutu bi ra'ayin. So ku daina yin aure na sha'awa, wani zai wulakanta mace saboda abin da take da shi yana ganin ya ƙara da ita. An maida mata kamar ƙwallon mangoro, wannan la ya jizu la ya jizu la ya jizu haramun haramun. Abu na gaba daga cikin fitinar da take damun mu a yau shi ne rashin amana ta ma'aurata su biyu, wanda a kansa zan tsaya. Rashin amana na miji zai zo ya auri mace, amma wannan matar ba shi da lokacinta. Yanzu wayoyinku su ne matanku, mutum zai dawo gida matarsa ta yi ba ta gan shi ba,
tai wanka, tai kwalliya, ta fesa turare, ta gyara jikinta. Wallahi Azim ina tabbatar muku idan mijin ne ya dawo sai ta ji za a kalle ta. Saboda baya sha'awar matarsa ta sunna ya zo sha'awar wallahi ƴan mata da suke turo masa hotunansu a waya. Wannan annoba yau ta yi mana yawa. Ƙalla ka samu mutumin da a wayarsa babu hoton ƴan mata wanda suke turo masa ko su nemi kansu ko su neme shi ko shi ya neme su. Ko ya shigo wani guri ya yi taɓa hotunansa su yana tara. Mata suna kuka da kuyan maza cewa idan kun dawo gida kan wayoyinku kuke yi ba ta zo ba. Wani wanda ya shigo yana cin abinci hannunsa na hagun waya hannunsa na damar cin abinci. Bayi da lokacin matarsa ta zo ta yi kwalliya ta yi ado amma wallahi waya sai ke gani. Da tafin da matan mutane Allah ya kawo lokacin da hatta matan aure neman su ake yi. Wani mutum yake gaya mai ce mallam yau fa al'amari ya kai abin da ya kai duk wanda ya kuskure ya aure mace mai dan haske haske in dai ya kuskure ya wani tana zuwa shago ko kasuwa ko tana zuwa makaranta ko wani makamanci wannan in dai ba ta lura da jikinta to wallahi sai maza sun biyo ta. Kaga yadda cikin bala'i da yake da mutane zinar matan aure tana neman tafi zinar ƴan mata. Ka san da wannan mata masu aure bala'i da suke da zinace zinace da bin maza. Kaga yana neman ya fara ƴan mata saboda ƴan mata wasu akwai tsoro kada ka je mijinki ga cewa wani ya kanta. Ka san yanzu mata suna faɗa cewa da yawa-yawan matan aure waɗanda ba shiryayyu ba da yawa yawansu wallahi tallahi ba maza ba namiji ne suke dogaro da shi ba. Ka san in kai wasa wallahi za ka waye gari ba kai kai ba ne mijin matarka. Ka san mace za ka je ce ta tabbata gida ba da labarin tana yi. Shekaran jiya wani ya kawo kukan matar da ya aura ya kama a wayarta. Ina muku bayani ne akan halicin ma'aurata da shi zai yi don kowa ya ce taka tsantsan da gidansa ya kula da iyalinsa. Kaga wannan wayar bala'i da ke cikin ta Allah ya barokan sani wallahi kamar yadda akwai alheri a cikin ta akwai bala'i musamman ga mata. Mallam lokacin da ya aure matarsa ya ce ki kare sun kaɗan nan wayar ki ma ni ba na son ga kina amfani da ita a gida don ba ki iya wani saurayi ne zai yi so ki ajiye wayar ko ki ba wa mai ko ki ba wa da kai ko ki ba ta ta ce to na gode ya siyo sabon sim ya siyo sabon waya sabon amarya sabon gida sabon sim sabon waya ashe yarinya nan zuwa ce ta ajiye wayar nan ta boye layi nan da take shi lokacin samantaka da yarintarta da shi ta ci gaba da mu'amala da wadanda suke zuwa neman aurenta wanda ba su aure ta ba. Yaya aka yi tsautsayi sai waya ta dawo wurin miji sai ce ba za ce a canje wayar nan ba ba za ce a canje zikin ba. Yaya aka yi yana buɗe buɗe sai ya ga series of chatting chatting da take yi da wasu mazaje baki ba sabon chatting mai miri sai ga daga cikin chatting ne da yake take yi sai ga tana magana da wani ya faɗi sunansa ba zan faɗi sunan shi ba tsohon tsoron yake sai ya ce wacce ya ina mutumin mai gidan ke mai gidan ta kenan sai ya ce ya yana can ɗakin amarya a yana can ɗakin uwar gida kai kuma yau a nan za ka kwana ko gane karatu ko ko tsohon saurayin ta ne yake jaji da yake yana tambayin ina mutumin wai kai yanzu da yake kai banza ne kai kai banza ne kai da ka aure ta saurayin ka da bai aure ta ba shi ne yake tambaya wai kai ne wai mutumin kwai shi ne sai ta ce ai kana ɗakin uwar gida sai kuma ta nuna masa ƙauna da soyayya sai ta ce masa kai kuma yau a nan za ka kwana ya ce na gode na ji daɗi ya ci gaba da zuba chatin nan. Allah ya ce mata wani ya ce Allah ya ce musu ga wani ɗan wani Allah ya ce masa ya ce a ciki kawai sai ya daga wani guri ta ce masa wane an fasa lokacin auren mu za a ɗaura aure na kaza zan tare kaza ya kamata ka zo mun gane wa karshe lafazin da take tace ce kazo in the end kazo ka mace wallahi alazim haka ta faɗa ya da koyon ya nuna yadda yayin tace kazo ka mace sai ya nuna alamar jin dadi da soyayya da murna da dariya kafin akai ta gidan mijinta na sunna ta gayyato kowan saurayinta da ba a aure bai aure ta ba yazo ya mace ta kamar yadda ta faɗa wannan mai gidanta ne ya gani tana shi aure bayan wannan sai ga jami'an da inda suke magana yana cewa ina na wahalu sai ta ce mun je wuri kaza zan gaya musu zan je makaranta amma idan na je wuri kaza za mu haɗu ya ce to insha Allah da ya bincika ranar kuma ta ce masa za ta makaranta kuma ta ce wanda ya sai karfe kaza sai ya duba duk ranar da baya ɗakin ta to tana da samarin da take lokaci kewa da su wannan shine bala'in da al'umma yau suke damuwa da shi a gidajensu bayan ya aure ɗaya daga cikin matsalolin mutum ya kuskure ya je ya auri matar da ba ta da addini ɗaya daga cikin matsalolin da suke ake samu a gida ta kuskure ta auri matar da ba ta da tarbiyya ina da tarihin su kuma mazajen akwai matar da ta kama hoton mijinta yayi tsirara zigidin daga shi sai da garan wato ga mace a nan ga mace a nan suna shawa shi suna taba shi ya sa hannun sai ya dauka hoto tsautsayi ya sa wata rana wayarsa ta lalace ya canje sabuwar waya bai goge bidiyo ba da aka sai ya ba wa matar waya a lingilin yanta a bidiyos dinsa sai ta je ta ga wane ta dauka hoton ta za ta gani kuma ta ga tarihin lokacin da aka dauki hoton bai dade ba ashe mijinta ne zuwa yake samu dan mata yayin tsirara su rinka yi masa massage su yi masa abin da za su masa kuma rage rancin ya kai ga mutum yana saman Allah ya sa waya yana daukan hoton abun mamaki yana da yara yan mata sun sha daukan wayarsa suna kiran kawayensu ko suna kiran makaranta ko kuma suna kiran wurinta ta bukuwa kenan ƴaƴansa ƴan mata sun ga wannan hotuna nasa da yake zuwa yake da matan banza tarkace irin wannan da cin amana a cikin ne yau a cikin gidajen mata su hayince mazaje mazaje su hayinci mata su musamman mata ina gaya muku musa'ido akan iyalanmu kar ka bari matarka tana alaka da kawai da kusan su ba kwanan da aka kawo kukan wani mutum aka ce wallahi bai sani ba da kansa ya dauki matarsa a mota ya je kai ta wani gidan da ake iskanci da mata ce mata sai za ta je unguwa gidan kawanta ya je ya yi parking ya ajiye ta mutanen unguwa suka ga da kansa ya kawo matarsa wurin daga baya ake ce masa ka san me ake a wannan gidan ya ce bai sani ba aka ce ai nan gidan zuwa ake ana daukan mata maza suna zuwa suna kwanciya da mata kuma ana zuwa ana daukan mata ku kula da wannan yana da muhimmanci ke zara ga wata mace ba ta kula mijinta saboda tana da masu kula ta waje ko kuma daga baya kula matarsa saboda yana da matan da yake kula sa waje a ƙarshe a wannan gidan sun sanar da goyon bayan wana wallahi ba yin auren ba ku ji tsoron Allah ku rike amana aure ku rike amana aure duk wanda ya aure ya kamata ya san yayi aure yau alaka da mata yau kirayen mata yau chatin da mata wallahi zalunci ne kuna fitar da matan ku ku ba su lokaci kuma ku biya musu bukatun su mata suna zaune ana kaurace musu sai mutum ya share watanni bai kusanci matarsa ba ta ci abinci ta sha ruwa mai daɗi ta sha lemo hankalin ta ya kwanta amma ta rasa miki wata ta ga mutum ce wallahi ba da inda yake zuwa ni ma ina da inda zan je na ce ya hakuri ajiya ya hakuri ya hakuri na ce wallahi ki yadda in ba zai dina ba ka ga wata baje ni bane wannan zalunci ko zan daga da anan saboda yanayin lokaci ko ga abubuwa masu yawa amma ni na ga fada da ido da ka baki ni ma haka ni na ga kuma ka ga abu da ke so ne don Allah ko ni ko ni ka ni ne a wannan da wani wani ne ga wannan da tilo ta da shi ya ne da ina da dinsa ni da biyo mun da wannan insha Allah ko ni ma ni da su ba mu da wannan ko su ya da ya fi mata salamu alaikum wa rahmatullahi
alhamdulillah alhamdulillah to idan ba tare da mata lokaci ba to ba ko ba da ni na sai ba san